Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mita 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a fadin duniya kai tsaye a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne a shirinmu na safi tare nake da Sarfila Hashim Gumal daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga kanin labaran duniya.
A jiya Laraba ne Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin kare rajin yanci suka yi kira ga Masar da ta dakatar da cin zarafin masu kare yancin bil'adama. A kasar Yemen bangarorin da ke cikin rikici da ake sun amince da matakan kawo ƙarshen fada da kuma wani sabon zaman sulhu. Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya gana takwaransa na kasar Argentina.
To sai a idakun cikakkun labaran anjima kadan. Majalisar Dokokin Najeriya ta rage yawan kudaden da za a kashe a kasafin kudin bana na shekarar 2016.
A matsayin mu na NAPC masu kawo canji da kuma na ainihin wanda zai taimaka wa jama'a, dole mu yi abin da zai yiwu ba mu yi abin da ba zai yiwu. Da aka fara wannan demokradiyya shekara 16 kenan ba taɓa yin kasafin kuɗin da majalisar dokoki ta rage ba sai dai ta ƙara akan abin da shugaban ƙasa ya kawo.
A can kuma Nijar, shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isufu da aka bayyana a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da ya gabata ya yi kiran neman haɗin kan 'yan ƙasar.
To ina ji wannan kira ma an ka duba shi kan kanshi ba ya cikin haɗa kan 'yan ƙasa. In ma yana da kira, ai kira ne kamata na a tantamna bisa rigimar da ke akwai bisa zaben ga tukum.
Daya daga cikin dattawan Arewa shi kuma Farfesa Ango Abdullahi ya bayyana irin matsalar da yake ganin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana fuskanta a yakin da yake da taɓarɓarewar lamura a ƙasar. Haka kuma akwai shirin domin iyali tare da Grace Alheri Abdu, amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Jami'an leƙen asiri sun ce matashin nan mai shekaru 25 mai kera mamai ɗin ƙungiyar ISIS wanda ke da hannu a harin da aka kai a birnin Paris cikin watan Nuwamba na ɗaya daga cikin mutane biyun da suka kai harin ƙunar baƙin wake a filin saukar jiragen sama na Brussels. Najim Lacroix, haifaffen ƙasar Morocco ne wanda ya girma a Brussels. Hukumomi sun bayyana shi cikin mutanen da suka shirya harin Paris bayan da aka gano sinadarin ƙwayar halittarsa jikin rigar da masu ƙunar baƙin waken suka saka. Haka kuma an ƙara samun sinadarin halittarsa a gidan da jami'ai suka yi imanin an haɗa mabman da aka yi amfani da su. A jiya Laraba ne shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce an gano ɗin ƙunar baƙin wake na biyun shi ne wanda a baya aka kama shi a Turkiyya kuma aka mayar da shi Turai aka kuma sake shi watanni 8 da suka gabata. Erdogan ya ce gwamnatinsa ta gargaɗi hukumomin Brussels akan Ibrahim wanda aka kama a kudancin Turkiyya yayin da yake ƙoƙarin tsallakawa zuwa Siriya. Shugaban na Turkiyya ya ce tun watan Yulin shekarar ta gabata aka tura shi Turai, amma duk da gargaɗin da aka yi wa hukumomin sai da suka sake shi.
A jiya Laraba, Majalisar Dinkin Duniya da ƙungiyoyin rajin kare ƴancin bil'adama suka yi kira ga ƙasar Masar da ta dakatar da cin zarafin da take wa masu rajin kare ƴancin bil'adama da kuma daina yi musu katsalandan a ayyukansu. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare ƴancin bil'adama guda 14 cikinsu har da ƙungiyar Human Rights Watch da kuma Amnesty International ne suka ce ya kamata jami'an Masar da su dakatar da tambayoyin da suke yi ga masu rajin kare ƴancin bil'adama da kuma hana su tafiye-tafiye da suke ƙoƙarin yi, cikin wata sanarwa da haɗakar ƙungiyoyin ta fitar wadda ke cewa ya kamata hukumomi su daina cin zarafin ƙungiyoyin su kuma dakatar da binciken da suke musu wanda ke barazanar ɗaurin shekaru 25 a gidan kasu ga kuma ga masu fafutukar kare ƴanci na bil'adama. Ƙungiyoyin sun daɗe suna zargin ma'aikatar tsaron Masar da ɗaura mutane ba bisa ƙa'ida ba. Mataimakin shugaban ƙungiyar Amnesty International ɗin ya yi kira ga shirye-shiryen da ake yi wanda shi ne ke kula da ɓangaren gabas ta tsakiya da Amurka ta Arewa mai suna Said Bahamuda ya ce Misra na yi wa ta yi fafutuka amma kuma tana fafutukar kare ƴancin bil'adama tare da cin zarafin masu fafutukarinsa. A makon da ya gabata ne, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry yace akwai matsala ta karuwar dakile masu rajin kare yancin bil'adama a Masar a cikin ƴan watannin nan.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Yemen, bangarorin da ke cikin rikicin da ake yi sun amince da matakan kawo ƙarshen fada da kuma wani sabon zaman sulhu da aka shirya a watan gobe. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Yemen, Ismail Ahmed, ya faɗa a jiya Laraba cewa yarjejeniyar za ta fara aiki ranar 10 ga watan Afrilu, an kuma shirya zaman tattaunawa da bangarorin gaba daga ranar 18 ga watan Afrilu a Kuwait. Ahmed ya faɗa manema labarai a birnin New York cewa manufar tattaunawar shine samar da wata yarjejeniya wadda za ta kawo ƙarshen faɗan da ake yi da kuma samo hanyar sasantawa a siyasance. Ya kuma ce zai zamanto ne akan shawarwarin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake kira da asasanta rikicin wanda yake tsawon shekara a siyasance. Sama da mutane 6,000 ne suka rasa rayukansu tun lokacin da ƙasar Saudiya ta fara jagoranta kai hare-hare ta sama a watan Maris ɗin shekarar ta gabata, yayin da Saudi ɗin ke goyon bayan shugaban ƙasa Abdurrabu Mansur Hadi wanda ya arce zuwa Riyadh bayan da 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya sun kwace babban birnin Sana'a a watan Satumba shekara ta 2014. Wannan tattaunawa dai za ta mayar da hankali kan wasu muhimman abubuwa biyar wanda suka hada da samar da hukumomin wucin gari akan tsaro, ma'aikatu, tattaunawar siyasa da kwamitin musamman akan waɗanda ake tsare da su.
Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya yi ganawa da takwaransa a ƙasar Argentina Mauricio Macri a wata alama ta farfaɗo da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Obama ya sauka a ƙasar da sanyin safiyar jiya Laraba, inda zai yi ziyarar kwanaki biyu wadda ta zo daidai lokacin da ƙasar ta shiga shekaru 40 da juyin mulkin da Amurka ta goya wa baya. An ƙarfafa matakan tsaro biyu bayan harin da aka kai a shekaran jiya Talata a birnin Brussels. An rufe wasu manyan hanyoyi da tashoshin jiragen ƙasa da ke cikin ƙasar ta Argentina, musamman inda shi shugaba Obama zai ziyarta. A yammacin jiya Laraba, Obama ya jagoranci wani taron ganawa da matasan Argentina, inda ya amsa tambayoyinsu akan batutuwa masu yawa da suka hada da batun ta'addanci da kimiyya da ilimi da kuma dangantaka tsakanin Amurka da Argentina. Shugaban dai ya ce yana nan kan bakansa na inganta dangantaka tsakanin al'umma, har ya ba da misali da yawan kan iyalai ko dangin ahalinsu wanda suka hada da kabilu daban-daban da kuma launin fata a cikin nasa gidan. Ya kuma yi magana akan hada kai domin dakile yaduwar cutar nan ta Zika, inda ya ce manufar Amurka ita ce ta yi aiki da kasar Brazil da Cuba da Argentina domin samun hanyar da za a kawo ƙarshen cutar cikin gaggawa da samar da maganin da mutane ke bukata don magance ciwon.
Daga ƙarshe, wasu daga cikin 'yan kwamitin majalisun Tanzania game da ayyukan al'umma sun yi murabus tare da buƙatar shugaban majalisar da ya gudanar da bincike mai zurfi kan zargin da ake yi musu daga cikin 'yan majalisun na cewa suna karɓar cin hanci da rashawa daga hannun wasu masana'antu na gwamnatin ƙasar. Yawancin 'yan majalisun da ake zargi sun fito ne daga jam'iyyar shugaban ƙasa John Magufuli ta CCM. 'Yan Tanzania dai na cewa wannan zargi da ake yi wa 'yan majalisun gaskiya ne, yana kuma rushe kokarin shugaban na yaki da cin hanci da rashawa a ma'aikatu kamar yadda ya yi alkawari kafin azabe.
Mun kawo muku labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za mu fara da Najeriya, inda za mu ji cewa majalisar dokokin ƙasar ta rage yawan kuɗaɗen da za a kashe a kasafin kuɗin bana. Ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda.
The total sum of 6,077,680,000,000 naira only. The bill read the third time and passed.
Yadda shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2016 kenan, tare da yi wa ɓangaren gwamnati gargaɗi cewa ta yi amfani da shi yadda ya dace. Honorable Kawu Sumaila shine mai baiwa shugaban kasa shawara a harkar majalisa. Na tambaye shi ko ya yake kallon irin aikin da aka yi akan wannan kasafin kuɗi na bana?
Muna zatan cewa cikin yardar Ubangiji abin da suka yi za mu samu yarda da shi domin mun samu fahimta a ƙarshe ta aiki tare da su. Ka'ida ta kundin tsarin mulki da ta bawa ban majalisa iko ta yi aikin ta, haka ta bawa bangaren zattarwa iko shi ma ya yi aikin sa. Dan haka kowanne zai je ya yi aikin sa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tsara masa.
To sai dai abin da ya dauki hankali a batun kasafin kuɗin shine yadda majalisar ƙasa ta rage yawan kuɗin da kashi 10 cikin 100. Wato an rage naira biliyan 17 daga cikin trillion 6.8, wanda ya kama naira trillion 6 da biliyan 77 da miliyan 680. Sanata Muhammad Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa.
A matsayin mu na NAPC masu kawo canji da kuma na ainihin zai taimaka wa jama'a, dole mu yi abin da zai yiwu ba mu yi abin da ba zai yiwu ba. Da aka fara wannan demokradiyya shekara 16 kenan ba taɓa yin kasafin kuɗin da majalisar dokoki ta rage ba, sai dai ta ƙara kai abin da shugaban ƙasa ya kawo. Kullum sun kawo daga gidan shugaban ƙasa in an kawo 'yan majalisa ƙarawa suke. Amma wannan karo shi ne na farko da muka rage. Dalilin ragewa kuma shi ne mun yi la'akari da wahalolin da ake ciki da kuma yadda yanayin hanyoyin samun kuɗin gwamnati suka rurrufe. Misali, da ana sayar da mai fetur fiye da dola 100, yanzu farashin sai ya dawo dola 30 da wani abu. Saboda haka idan muka ce mun ƙara wannan kasafin kuɗi, ba mu shugaban ƙasa adalci ba, mu taimake shi ba. Shi sa muka wannan rage kaɗan yadda zai samu damar aiwata abin da alƙawari. Ba amfanin kai alƙawarin abu zaka aba guda 10 da kashi a waye gari ka zo kai 2 ko 3, ba da taku a ciki. Mu taimakon sa muka yi.
A bangaren majalisar wakilai kuma Ahmad Babba Kaita ya ce lalle wannan kasafi ya sake wa Najeriya lale.
Yan majalisa mafi yawancinmu muna murna da abin da ya faru a zauren majalisa a yau, saboda ni dai shigowa ta majalisar nan shekarun da ne ban taba ganin an yi haka. Dalili kuwa shine shi budget din da aka yi da can ana woshi ne da rigingimu saboda sasan zuciya, amma yanzu an yi budget wanda ko ina kake cikin bangaren kasar nan ya taba ka. Na biyu, an yi budget wanda shi yake kallon meye makoman Najeriya. Kowa ya san dai da gangamar yanzu take wanda shine abin da Najeriya ta dogara da shi. Yanzu wannan budget din da aka yi kasafin kuɗi da aka yi ya sa idanu kan nemo hanyoyi ta maganar noma da ma'adanai ya kasance shine makomar Najeriya inda za ta koma nan ba da daɗewa ba.
An ware naira trillion 1 da biliyan 58 ko kashi 30 cikin 100 domin yin manyan ayyuka. Ƙananan ayyuka za su laƙume naira trillion 2 da biliyan 64. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ba za ƙarfi ne min kuɗin ka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya.
To ɗaya daga cikin dattawan arewa wato Farfesa Ango Abdullahi ya bayyana irin matsalar da yake ganin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na fuskanta a kokarin da yake na gyara lamuran ƙasar wanda ya so ya same ta a wani irin hali. Ga jawabinsa ga wakilin Abdulwahab Muhammad a jihar Bauchi.
Ba a mugun sarki sai mugun mufade. A shugabanni irin wanda muke gani yanzu su yawanci kansu kawai suka sani, suna jin cewa su masu mulki ne. Saboda haka duk wanda suka jawo shi ya aiki kusa da su, dole ne ya san cewa su ne masu mulki. Saboda haka dole ne su irin rawar da yake so su yi. Abinda muke da shi kenan, shi yasa ake ta samun kurakurai da yawa. Amma mu da muke hange daga waje sai muka ga kaman akwai alaman cewa su kansu wanda aka zaɓan in zaɓe ne ko wanda aka ɗauko in ɗaukowa ne ba su ƙware ko kuma ba su shirya tallabar aikin da aka sa a gaban su ba daidai gwargwado.
Amma kamar shi yanda yake tafiyar da al'amuransa, ganin dai cewa ana yabawa da irin yunkurin sa wajen batun karɓo kuɗi da hana cin hanci.
To wannan ai dama ai na yaba cewa shi yana da gaskiya ta kansa akan mutum. To amma ai mutum ɗaya baya zama shine gwamnati, ba yadda za a yi a falin duniya yanzu duk inda ka je.
To amma
mutum ɗaya baya iya zama shine gwamnati kuma ya nasara a kai. Gwamnati ita ce za a shi ya shugabanci ya tara mutane wanda suka san abin da suke yi kuma sun iya aikin da suke yi domin a sami nasara. Wannan kamar misali yaki da yake na cin hanci da rashawa, ai daidai ne. amma ba shi kadai bane aikin gwamnati. Aikin gwamnati ya wuce karban kayan da aka sata, kamar ka ce ka kawo barawo yau, daga nan baka tsammani kuma za a yi sata, barayi sun kare ba za a sake sata ba da sauransu, kuma kayan da aka sata nan ba za a yake da shi ba da sauransu. Saboda haka nan ni a wuri na bayar da mataimaka na kwarai, ba za mu ce na gari ba, na kwarai wanda za su taimake shi aikin da yake gaban shi.
To me abin yi?
Shine shugaba ya sa ido a masu aiki tare da shi, ya tabbatar da cewa ma'aikata ne na kwarai, sun san aikin da suke yi, ko masu gaskiya ne. To ne abin da kawai muke fatan cewa abin da zai sami wannan sabon shugaba kenan. An san daidai gwargwado matsayin shi na mai kokari ko mai gaskiya. To kuma abin da ya rage yanzu mu ga kuma sauran wanda za su goya masa baya cewa su ma irinsa ne. Akwai alama kuma sun nuna cewa su masu iyawa ne, ko masu kokari ne, masu yarda da abin da manufarsa ta nuna ne. Abin da kawai muke ƙara jawo hankalinsa a kai kenan. Ya ce abubuwan da suke tare da tafiyar cikas ɗin da yake samu a tafiyar da ya fara yanzu, akwai alamanta a wajen fannin yan shari'a. Dama haka yake a cikin presidential system wanda muka zaɓa za mu yi. Akwai sassa guda uku manya-manya. Akwai sassa na executive wanda shi yake kai, akwai sashi na shari'a wanda yake judiciary, su suke tafiyar da harkar shari'a, da kuma 'yan majalisa wanda yake su aikinsu su yi doka a ƙasa. To saboda haka dole dukkan sassan su san cewa gwamnati ba za ta yi nasara ba sai sun haɗa kai sun yi aiki tare. To wannan shi ne muke ganin ma akwai rauni a yin ƙoƙarin da za a tabbatar da cewa an sami cikakken haɗin kai tsakanin waɗannan sassan nan guda uku, wanda yake idan ba su haɗa kai ba da za a yi gwamnati nasara.
To a Nijar kuma shugaban ƙasarsu Muhammadu Isufu, wanda aka bayyana matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da ya gabata, ya bayyana yadda yake neman 'yan ƙasar su ba shi haɗin kai. Ga rahoton wakilin Musulun Muminin Barma.
A yayin firarsa da wata kafar ƙasar Faransa a washegarin da hukumar zaɓe Seni ta sanar cewa shi ya lashe zaben da aka yi a ƙarshen makon jiya, shugaba Isu Muhammadu ya yi wa 'yan adawa ta yin shiga wata sabuwar gwamnatin da yake da niyyar kafawa a farkon sabon wa'adin mulkinsa, da zimmar haɗa kan 'yan ƙasa don cimma manufarsa ta tunkarar matsalar tsaron da ke barazana ga ƙasar ta Nijar, wacce makwabtanta ke fama da matsalolin ta'addanci. Shugaban jam'iyyar ADN Fasaha Salisu Muhammad Habi na ɗaya daga cikin kakakin shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu.
Ba ma cikin saboda wannan zaben ba, ko cikin wannan yanayi na siyasa nan na ƙasan, ya ba da cewa lalle shi tunda shike shina ganin kamar Nijar, kinga tunda akwai matsaloli da yawa na huska kwanci hankali na huska tattalin ƙasar Nijar, ya kamata duk 'yan Nijar wanda dukka so ya kamata shi buɗe hannuwa ne shi zo shiga cikin wannan gwamnati a ta yi tare da shi. Saboda ƙasar Nijar babu kullum wani zai gida ta in ba mu da kanmu ba. Mun sa akwai ƙwararri cikin 'yan adawa, mun sa akwai ƙwararri tare da mu, in akwai wasu gwanne shi zo shi sa su, saboda ƙasar Nijar ta hi mu, ta hi ƙarin adawa, ta hi ƙwararrin masu linshayi.
Zaɓuɓɓukan na 2016 da suka haɗa da na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki sun haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen 'yan siyasa, musamman na ɓangaren adawa. Saboda haka mataimakin sakataren jam'iyyar MNCD Nasara Ibrahim Hamidu ke cewa
wannan kira da Isu Muhammad da ina ji kaman ba ruwan shi da kukan 'yan adawa da ke cewa zaɓe wanga bai ba. Shi ya kashi kaɗai yana ganin ya ci iko mai daha duk ya zo ya daha mishi ya ci gaba da ikon shi. To ina ji wannan kira ma an ka duba shi kankan shi ba ya cikin haɗa kan 'yan ƙasa. In ma yana da kira, ai kira ne ya kamata na a tantamna bisa rigimar da ke akwai bisa zaɓen ga tukun. Ka nuna mutane kana ɗaukar su da daraja, kukan da suka yi na cewa zaɓe bai yi ba. Kukan nan ya zo gare ka, kana son ku zamna ku daidaita ku gani wani irin gyara ne ya kamata a yi.
Ta yin na shugaba Isu Muhammadu ya zo ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da nasarar shugaban ko ta zo da wasu shawarwari. Dalili kenan da ƙungiyoyin cigaban demokuraɗiyya ke ganin an yi riga malam masallaci. Alhaji Mustapha Kadi Umani shine shugaban ƙungiyar Kodayo.
Ya kamata shugaban ƙasa ya dakanta har ya samu ya gane su waɗannan wakilan 'yan siyasa, yannan ya ce musu to wace irin hanya kukan gani wadda za ta hidda mu da cikin wannan matsala. Tunda kwanan baya cewa da za a girka irin wannan gwamnati shi an mahawarin kawuwar rarrabuwar kanun ƴan siyasa har ma rarrabuwar kanun ƴan ƙasa. To kenan ya kamata yanzu a ta sannu-sannu shugaban ƙasa ya bar sauri ya tsaya radda wato kotun koli ta bada sakamako, yanzu kiran da ya kamata yi ya ne za a yi a samu mashiga tsakani.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sashen naku ne na Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ya rage makonni uku daidai ƴan matan Chibok su cika shekaru biyu cira hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Bayan daukan duka matakan da suka iya na ganin an ceto ƴaƴansu, iyayen ƴan matan Chibok suka kafa wata kungiya da nufin magana da yawu daya da kuma tuntubar juna. A cikin hiranmu da sakataren wannan kungiya Lawal Zanna, ya bayyana mana cewa su 219 ne waɗanda har yanzu ƴaƴansu suke hannun ƴan kungiyar Boko Haram. Ya kuma ce a cikin shekaru biyun nan iyaye 17 sun rasu galibi sabili da ciwon zuciya. To bayan irin wannan zaman tuntubar da suka yi jiya, na nemi sanin yanayin da suke ciki, sai ya bayyana cewa
to wallahi yanayin da muke ciki mu iyaye yanzu haka muna nan da har yanzu bamu tsaya ba, muna roƙon Allah, muna roƙon duk wanda da zai iya taimaka ya taimaka mana bisa ga yadda za a yi a ceto mana ƴan matan mu. Kwanakin baya muka yi mu iyaye muka taro muka yi fishi da kalman da shi shugaban kasa ya gaya mana. Ya faɗa a cikin rediyo muka ji sai iyaye gaba ɗaya suka sayar da amfanin gonansu wanda muka yi noma da hawayenmu. Wayansu sun sayar da wakensu da gidansu akan cewa sai mun gan shugaban ƙasa bisa ga maganan da ya faɗa a cikin rediyo akan cewa shi bai san inda ƴan matanmu yake ba. Muka tashi muka je muka same shi a cikin villa Abuja. Haka nan ya sake gaya mana akan cewa a gaskiya shi ya yi alƙawari akan cewa zai ceto ƴan matan nan. To amma gaskiya har yanzu bai samu bisa bayanai da kuma abinda yake tafiya ne bai san har yanzu inda suke ba. Amma mu iyayen muka ce to ai mu tsaya muka goya maka baya ka shiga cikin wannan kujeran, kuma Allah ya taimake ka ka shiga cikin wannan kujeran, kuma muna zaton cewa war haka ƴan matanmu ka kiraye mu cewa gashi abinda ga ƴan matan ku, amma har yanzu mu ji cewa ana ceto ƴan matan daga wurare daban-daban amma ko ɗaya ba a samu daga cikin ƴan matan mu ba. A nan ya bamu ciwon kai, ya bamu damuwa sosai. Sai iyaye suka ce su tunda wannan abun haka banda mu tashi mu same shi da muka same shi da ya gaya mana muka ce to ai ƴan matan nan yanzu haka kwanakin baya shugaban ƙasa wanda ya fadi ya ce ya san inda suke, kuma yana nan har ya soka bai iya gaya mana cewa gashi ba. To yanzu da ka ce za ka ceto mana muka goya maka baya, gashi kuma yanzu haka ka zo ka faɗa cewa ka yi firiti cewa ba ka san inda suke ba, har ya sake tayar da hankali da ya sayar da biti na iyaye da baki ɗaya. Muka je wajen su ɗin da ya gaya mana wannan, da muka gaya mana kai mar wannan zance ya ce to yanzu abin da yake akwai ya yi alkawari zai turo a zo a bincika yadda aka ɗiba ƴan matan nan a cikin makarantar nan. Makarantar nan tana nan tana kewaye da katanga da kuma masu tsoron ƴan matan da masu tsoron ƴan matan nan, amma su kaɗai aka ɗiba. To mu ba mu yamu iyaye muka ce a zo a bincika mana daga cikin makarantar a fara daga ƙasa ba wai daga sama ba. A san yadda za a yi, a san wanda su in ya hannunsu a ciki su sake mana ƴan matanmu. Mu san cewa lalle mu iyaye wannan abun ya zama kaddara ce ya same mu, amma su sake mana shekara biyu ɗin ya isa.
Wato ina gaskiya rahotannin da ake yayatawa cewa waɗansu daga cikin matan da aka ceto daga sansanan ƴan kungiyar Boko Haram ɗin nan sun ga ƴaƴanku?
Sukan faɗa cewa sun ga ƴan matanmu, amma kuma a cewar gwamnati har yanzu ba ta iya ta ce ta ko daya daga ciki ba ya bamu damuwa mu lalle akwai wani abu a takacin wannan al'amari in ba haka ba ta yaya za a yace in ma ana ce maganar ce ta wani adinga ce ta mata mu kuma namu ba samu ko daya a ciki ba
na kuma tambayi Dr. Iman Shehu daya daga cikin shugabannin kungiyar nan dake gangamin ceto ƴan matan Chibok da taken Bring Back Our Girls Campaign bayanan da suka rika samu daga iyaye da kuma waɗansu ƴan matan da suka fitar da kansu daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram kasancewa kungiyar ce take kai ruwa tana kai mari game da wannan lamari sai ya bayyana cewa
saduwar da muka yi da shugaban ƙasa saduwa na biyu da muka yi da yawancin iyayen ƴan matan nan suka taho daga Chibok su ma suna nan a dandalin shugaban ƙasa lokacin wannan taron da aka yi sun faɗa cewa har ga lokacin da suka zo gaban shugaban kasa ba ko mutum guda daga gwamnatin Najeriya da yazo ya tambaye su me ya faru akwai abin da su suke gani akwai wani sirri da suke da shi ko kuma akwai abubuwan da suka ji da yake zai taimaka wato ƴan matan nan don wannan maganar ma da suka yi shine shi shugaban kasa ya ce to za a nada committee to ga yana har yanzu ba nada committee ba ban san yadda shugabannin Najeriya suke yi ba su ma iyaye ne ya suke zaton iyayen nan za su ji
to bisa ga bayanan da fada shugaban kasa ta muku sanin ka ne cewan gwamnatin da ta shude ma ta kafa committee ya wannan committee zai bambanta da wancan committee kuma menene sakamakon wancan committee da ake ganin zai bambanta da wannan committee da aka kafa
ya ba mu mamaki don saduwa na biyu da muka yi da shugaban kasa muka tuna mishi cewa akwai kwamitin da shi wancan shugaban kasa ya kafa har aka bada rahoto kuma ba a yi aiki kan rahoton ba me yasa ba za a fidda rahoton nan ba don mu san menene kwamitin nan da shi ina ji Major General Sabo ko shugaban wannan kwamitin me yasa ba za a fidda wannan rahoton ba in kuma ba yadda da wannan rahoton ba aka ce za a saki nada wani committee ni ke bata me yasa har yanzu ba a nada wannan committee ba don haka mu gaskiya abin yana daure mana kai kuma ba mu gane yake faruwa ba
to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu ja burki nan sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri yanzu a madadin Mallam Lawal Zanna sakataren kungiyar iyayen ƴan matan Chibok da har yanzu basu ga iyayensu ba da kuma Dr. Iman Shehu ɗaya daga cikin shugabannin Bring Back Our Girls Campaign sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri kewa ƴan matan Chibok da kuma iyaye fata alheri da begen ganin ranar da zai hada fuskokin su cikin alherinsa da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan
To kafin mu karkare shirin na yanzu bari mu koma ga sarfilu mu ji labarai amma a takaice.
To a takaice Usman jami'an lekin asiri sun ce matashin nan mai shekaru 25 mai kirab mamai din kungiyar ISIS wanda ke da hannu a harin da aka kai a birnin Paris cikin watan Nuwamba na ɗaya daga cikin mutane biyun da suka kai harin kuna bakin wake a filin saukar jiragen sama na Brussels. Najib Lacroix haifafan Masar kasar Morocco ne wanda ya girma a Brussels hukumomi sun bayyana shi cikin mutanen da suka shirya harin Paris bayan da aka gano sinadarin kwayar halittarsa jikin rigar masu kunar bakin waken da suka saka a jiya Laraba ne majalisar dinkin duniya da kungiyoyin rajin kare yanci suka yi kira ga kasar Masar da ta dakatar da cin zarafin masu rajin kare yancin bil'adama da kuma daina yi musu katsalannan ayyukansu Kungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin da guda 14 cikin su har da kungiyar Human Rights Watch da Amnesty International suka ce ya kamata jami'an Masar su dakatar da tambayoyin da suke yi wa masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma hana su yin tafiye-tafiye da ƙoƙarinsu. A ƙasar Yemen bangarorin da ke cikin rikicin da ake yi sun amince da matakan kawo ƙarshen faɗa da kuma wani sabon zaman sulhu da aka shirya a watan gobe. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman a Yemen, Ismail Ahmed, ya faɗa a jiya Laraba cewa yarjejeniyar za ta fara aiki ranar 10 ga watan Afrilu, an kuma shirya zaman tattaunawar da bangarorin gaba da gaba ranar 18 ga watan Afrilu a Kuwait. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya gana da takwaransa na ƙasar Argentina, Mauricio Macri. A wata alama ta farfaɗo da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, Obama ya sauka a ƙasar da sanyin safiyar jiya Laraba.
To madalla gaishe ka. To da takaitattun labaran shirin ya kammala, amma kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga Alhaji Mamman Tambuwal dake unguwar Shanu a Kaduna game da rasuwar uwar gidansa Hajiya Mai Dama. Allah Ubangiji ya ji kanta, mu kuma ya kyauta ta karshen mu a madadin Sarrafi Lahashin Gumal kuma da ya taya ni gabatarwa, sai Shibahiro Dojo ne da ya jagoranci shirin, sai injiniyan mu na yau ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.